إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka muda sake saduwa a wannan masallaci da tarin albarka Masjid Abi Huraira wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 1 ga watan Zulqa'da hijira 1442 wanda ya daidai da ranar 10 ga watan 6 2021 miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi na mai albarka al-usulus salasa darasin namu yana da take taken karatunmu shine mu koma tushe wato a faro daga tushe shine daga asalin abinda ake cewa tauhidi da asalai na aqida shi yasa muka fara da al-usulus salasa wanda littafi ne wallafar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama darasinmu na biyu a cikin wannan littafi wanda ba mu shiga cikin karatun usulus salasa din ba malam yana nan yana ta yi mana shimfida yayi mana shimfida da al-masailul arba'a wanda akan sa ne darasin mu da ya gabata ya gudana yau ma kuma za mu tashi akan wasu masailus salasa har yanzu ba mu kai al-usulus salasa ba wannan ma shimfida ce ta wasu mas'aloli guda uku wanda su ma suke da alaka da tauhidi suke da alaka da aqida wanda suke wajibi akan kowane musulmi ya san su shi yasa malam yace bismillahir rahmanir rahim i'lam rahimakallah yace ka sani Allah yayi maka rahama wato sai ya hada maka ilmantarwa da addu'a ka sani kuma Allah ya ji kanka yayi maka rahama annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail al-thalasa yace yana zama wajibi akan kowane musulmi namiji da musulma mace su koyi waɗannan mas'aloli guda uku su koye su su san su su sa su cikin aiki shi yasa yace wal amalu bihinna da kuma aiki da su mas'aloli ne guda uku wanda suna daga cikin mafiya muhimmancin mas'aloli wanda suke da alaka da tauhidi da kuma haƙoƙin tauhidi yace al-ula mas'ala ta farko daga cikin uku al-ula mas'ala ta farko anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna hamalan yace mas'ala ta farko ana san a matsayin ka na musulmi dan adam mai hankali kasancewa lalle Allah ya halicce mu kuma ya arzukta mu kuma ba zai yi ba ya bar mu haka asaki sagaga ba tare da wani doka ba ya bar mu murka rayuwa kaman dabbobi yanda muke so abinda kai abinda kake so a lokacin da kake so ba tare da wata doka akan ka ba wannan ba zai yi ba wannan salula da bata kai ka kima ba bata kai ka daraja ba wannan wayar salula idan ka je ka sayo ta cikin karton ta zaka samu injiniyan da ya kena ta ya kera ta sai ya hado ta da wani dan karamin littafi wanda cikin littafin dokokin yadda zaka sarrafa ta ne ga inda zaka caza ta ga inda zaka yi mata ba a yi mata kaza ba a yi mata kaza in ka saba wannan dokar wannan wayar da take hannunka sai ta lalace in ka kiyaye wannan dokar sai kaga ta yi kyarko ta yi kyau ta yi inganci ka sayi moto an hado ka da littafi cewa nan ake sa essence nan ake sa inde motar nan ake sa kaza sai ka zo ka ce kai ba za ka bi wannan tsarin ba kawai yanda kaga dama haka zaka yi sai ka bude wurin da ake tankin essence sai ka sa inde motar ana ka bude can gurin da ake sa inde motar ka zuba essence ko kace ba za ka ma sa essence din ba ruwa za ka sa ka zuba ruwa engine zai tashi ba zai tashi ba lalacewa zai ba zai tashi ba to haka dan adam bayan da zai Allah zai halicce ka ya kera ka kuma ya barka ka rayuwar da kake so baiwa dole sai an sa maka doka ikaza bari kaza dokan nan da Allah ya sa maka in ka bita sai ka zauna lafiya ka zauna hankalinka kwance ka samu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a duniya kuma ka je lahira ka shiga aljanna ka samu rayuwa ta har abada a cikin aljanna dindindin rayuwa ta farin ciki don ko ka saba wa'annan dokokin kace ni yanda nake so haka zan yi duk wasu abubuwa na sabon Allah kai ta yin kai ta sharhuliyarka duk abinda Allah bai so shi kake yi abinda Allah yake so ba ruwanka da bin dokar Allah to haka rayuwarka za ta tarwatse kamar yanda wancan engine da muka yi misali zai lalace sakamakon an saba dokar gudanar da shi to kai ma Qur'anin nan shine aka hado ka da shi da Allah ya halicce ka sai ya hado ka da Qur'ani aka aika maka manzon Allah da Qur'ani shi zai yi gidanka shi zai koya maka yanda zaka rayu rayuwarka ta duniya kuma yanda zaka bauta wa Allah ka samu aljanna in ka ki bin Qur'anin nan rayuwarka za ta tarwatse ta lalace ba kai ba natsuwa da kwanciyar hankali duk abinda zaka tara na arziki a duniya ko duk wani matsayi da zaka taka na mulki matakar baka tare da koyarwan alqur'ani to rayuwarka tana cikin darari tana cikin hadari to shi yasa nan malai yake cewa mu sani Allah ya halicce mu ya arzikta mu ya bamu abinci ya bamu abin sha ya bamu iskan da zamu numfasa yayi mana kwallon tarki na rana baka biyan fakcir ga wata ai maka ruwan sama a fitar maka da tsirrai duk wa'annan ni'imomin arziki ne Allah ya maka abubuwa ne da suke da alaka da bukatun rayuwarka to walam yatrukuna hamalan to ba zai wa Allah ya bar mu haka a sake ba kuma mu ce yanda muke so haka zamu rayu ba zai yi ba Allah ya halicce mu dan mu bauta masa bai halicce mu dan mu rayu a sake ba bai halicce mu sudan ba kuma yace ai hasabul insanu an yutraka sudan bai halicce mu sudan ba kamar yanda yace a wata aya wato afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un sammalin ku haka kawai mun halice ku ne haka kawai abathan ku dan wasa kawai ku rayuwar da kuke so ba zai yi ba Allah ya halice mu saboda wani al'amari mai girma ya halice mu saboda wata hikima mai girma wanda a cikin wannan al'amarin akwai samun arzikin mu na duniya da lahira idan muka yi biyayya ga wannan al'amarin da Allah ya halice mu dan shi zamu tsira a duniyar mu da lahirar mu wanda wannan al'amarin da Allah ya halicce mu dan shi shine mu bauta masa shi kadai kada mu yi masa shirka kamar da yake ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma ban halicci mutun da aljanna sai dan ya bauta mu wannan ita ce ibada da Allah ya umurce mu da ita a cikin fadin sa ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku ma'ana ku kadai ta shi da bauta a wata ayar yake wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah kuma ubangijinka ya hukunta cewa kar ka bauta wa kowa kar ku bauta wa kowa sai shi a suratul isra'i aya ta 23 a wata aya yace wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a kuma ku bauta wa Allah kada ku hada shi da wani a wajen bauta a suratul nisa'i aya ta 36 a wata aya yace fa abudillaha mukhlishan lahuddin kuma ka bauta wa Allah kana mai tsarkake addini gare shi shi kadai ba tare da ka hada da wani ba a suratul zumar aya ta 2 a wani gurin yace wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlishina lahuddin kuma ba a umurce su ba sai dan su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini a gare shi wannan a suratul bayyina aya ta 5 to ayoyi suna nan da yawa wanda a ciki Allah ya umurce mu da mu bauta masa wanda wannan ibadar shine tauhidi mu kadaita shi da ita mu kebance shi da ibada idan za mu yi addu'a mu roki Allah idan za mu ji tsoro to mu ji tsoron Allah fiye da yadda muke jin tsoron kowa zama tsoron Allah tsoron mu ga Allah yana gaba ga tsoron duk wani abin tsoro fatan mu ga Allah da kwadayin mu gare shi ya zama yana gaba ga duk wani abu da zamu kwadaitu game da shi ya zama fatan mu da kwadayin mu mun mika shi ga Allah dogaran mu da tawakkalin mu wajen neman abin da muke bukata na more rayuwa wajen neman abin da muke bukata na bukatun rayuwa da wajen neman kariya daga abin da muke jin tsoro kar mu dogara da wani abu ba Allah kana jin tsoron bala'i ya same ka kana jin tsoron wani abu ya same ka kana jin tsoron wani hadari ya same ka kana jin tsoron talauci kana jin tsoro to duk wani abu da kake jin tsoro kar ka dogara da wani abu wajen maganin abin da kake jin tsoro in dai ba Allah
haka kuma abubuwa da kake da bukata, kana bukatar nutsuwa, kana bukatar kwanciyar hankali, kana bukatar lafiya, kana bukatar arziki, kana bukatar kaza, to karka dogara ga wani abu wanda ba Allah ba wajen neman wannan bukatun naka, domin Allah kadai ne zai iya biya maka bukatar ka. Kwadayinka da tsoranka dukkan mika shi ga Allah. In zaka yi sallah kai dan Allah, in zaka yi azumi kai dan Allah, da sauran abubuwa na ibada, to wannan shi ake cewa ibada, kuma yin su dan Allah shi ake cewa tauhidi. Dan haka Allah shi kadai ne wanda ya cancanci wannan ibadodi da muka zana kadan daga cikin su. Duk wani abu wanda ba Allah ba to bai cancanci wannan ba. Dan haka zai shiga karkashin bin Allah da bautawa Allah, yin abin da duk Allah ya umurce ka, da kuma nisantar abin da duk Allah ya hane ka. Duk abin da Allah ya umurce ka ka bi, duk abin da Allah ya hane ka ka bari. Yin abin da Allah ya umurce ka da kuma barin abin da Allah ya hane ka, wannan shi ma yana daga cikin ibada. Dan haka ka bi abin da Allah da manzansa suka umurce ka, ka bar abin da Allah da manzansa suka hane ka. Duk wannan yana shiga karkashin ma'anar ibada. To wannan shine musulunci, wannan shine abin da ake cewa al-Islam, kuma shine abin da ake cewa addini, shine ake cewa addini, kuma shine abin da ake cewa al-Iman, kuma shine abin da ake cewa al-Huda. Duka shine shi ake cewa Islam, musulunci, addini, imani, shari'a. Kada kai sallah sai dan Allah shi kadai, kada kai ruku'i sai ga Allah shi kadai, kada ka yanka dabba da neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba, kada ka roki wani dan neman bukata sai Allah, kada ka je gaban kabarin wani kana roƙon shi bukata, ko ka hada ka, ko kuma ka je wajen wani guri da ake cewa akwai aljanu kace zaka hada kai da su dan su biya maka wani bukata, wannan shirka ne. Kar ka je wajen boka ko mai subbo, malamin subbo, wajen neman biyan bukata, ko wannan ba za su iya biya maka bukatar ka ba. Arzikinka da talaucinka da komai naka yana wajen Allah, dan haka sai ka nema a wajen Allah, kada ka dogara ga kowa sai shi da sauran abubuwa na nau'ukan ibada. Abin da ya shafi isti'ana, neman taimako, kana iya neman taimakon mutumin da yake nan halarci tare da kai, kuma ka neme shi taimakon abin da yake iyawa kuma yake da ikon yi. Wannan ba laifi, mutum ne taimako kake nema, wani gashi a gabanka kuna tare. Sharadin farko kenan, kafin ka nemi taimakon mutum ko wani abu wanda ba Allah ba, sai ya cika waɗannan sharuɗan guda uku. Sharadin farko ya zama yana nan halarci, ga ka gashi, ko kuma kana da wata hanya da zaka sadu da shi na kafafen saduwa na zamani, kamar kafafen yaɗa labarai irin wannan, ko social media, ka kira shi ta waya ko wani abu irin wannan, ku sadu da juna da shi. Hanya ta biyu, abinda zaka roke shi na taimako yana da ikon yi, yana da ikon yin wannan, yana da ikon yi maka wannan abu. To wannan in ka roke shi, wannan abun ba za a ce masa ibada ba, za a ce masa ibada ba, saboda yana da ikon yi abin da yake da ikon yi. Amma misali da zaka je gaban kabari kana roƙon waliyi wani ka taimake ni, to kaga shi yana cikin kabari, ba zai iya taimakon ka ba, to wannan sai zama shirka mutum yake. Shi yanzu shi yake buƙatar taimakon ka, dan addu'ar ka yake so, so yake kai masa addu'a, ba kai zaka nemi taimakon sa. To irin wannan sai zama shirka ne. To haka neman taimakon mutum cikin abin da yake iya ba laifi. Annabi Musa an nemi taimakon sa irin wannan. Kisar annabi Musa, Allah ya ce fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi. Da ya fito ya samu mutum biyu suna fada, ɗaya dan kabilar sa ne, ɗaya kuma dan kabilar Kibdawa ne, mutanen Fir'auna. Sai wanda yake dan kabilar sa sai ya nemi agajin sa. Allah yake ba da labari, fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi. Wanda yake dan dangin sa ne, yana daga cikin kabilar sa, sai ya nemi taimakon sa akan wanda yake makiyin su, shine Bakibdi. Daga an nemi taimakon annabi Musa, kuma Allah ya tabbatar. To taimakon da aka nema na annabi wajen annabi Musa, zai iya ko ba zai iya ba? Zai iya, fada suke yi kenan, yana da ikon ya raba su, ya taimake shi ya raba su. Ko zaluntar sa yayi, malaman tafsiri suke cewa wani abu ya samu sai ya kwace masa shi, ko ice ne ya samu yayo, ko wani abun farauta, ko wani abu ne da yake dauke da shi. Wasu malamai suka ce ice, suka ce ice yayo, yayo ice sai ya hadu da bakibde, sai bakibde ya kwace itacen, da ya kwace itacen kuma sai yace dole sai ya dauko itacen ya kai masa gidansa ya kai masa su gida shi kuma yace a tunda ka kwace itacen ka rabu da ni in tafiya yace a sai ka dauke su dole to suna nan suna tagarrama suna fada sai ga Annabi Musa to sai shi dan uwan Annabi Musa yace ka taimake ni ya zalunce ni to shi kuma wurin da ya masa magana sai ya gaya wa Annabi Musa magana da bata dace ba to sai Annabi Musa ya buge shi kulli dai masa sai ya mutu sai daidai da ajarin sa sai ya mutu to amma nan muhallu shahidi kaga an nemi agajin Annabi Musa cikin abin da yake iyawa kuma gashi ya agaza to amma mutun yazo yana addu'a ku bar shi bisa bitas guda ya isa ku bar shi bisa bitas guda ya isa guda ma ya isa babu zayi sosai yawa ya isa yayi haka amma roƙon mamaci da kuma roƙon wanda baya nan koda yana da rai kai kana nan waliyin kai yana agadas daga nan kuma kana roƙon shi almadadu ya fulan agaji taimako ya kai wali wani yana agadas kai kuma kana arlit kaga baya nan ko ba ta wayan salula kake kira shi hannu ka daga kana ka taimaka ya kai wali wani aga wannan addu'a ce bil ghaib haka wannan shirka kake Allah ake wa irin wannan roko dan shine yake jin kowa a duk inda yake duk wanda kake roƙon shi da irin wannan ka nuna kamar yana jin ka kamar yana ya san gaibu kenan da haka ka roƙi mutum baya nan wanda baya jin abin da kake cewa ko ka zo kana roƙon gunki wanda bai san me kake cewa ko mutum yazo yana da roƙon bukata a wajen aljanu irin masu hada kai da aljanu ko wajen wata itaciya da abin da ya kamata haka wannan shirka ce babba wannan yana daga cikin babbar shirka wanda Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba shirka zalunci ne babba a suratu luqman aya ta 10 a wata aya Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'mal yace annabawa ma da a ce sun yi shirka to da duk aikin su ya lalace annabawa ma Allah ya ce da a ce sun yi shirka da duk aikin su ya lalace ina a suratu al-anam aya ta 88 a wani gurin yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa dukkan wanda ya shirka da shi dukkan wanda yake shirka da shi ya mutu bai tuba ba Allah bai gafarta masa zai dawwama a wuta har abada wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta wanda bai kai shirka ba wanda yayi abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so wato a suratul nisaa aya ta 116 a wata aya yake wa laqad uhi ilayka wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka hakika an yi maka wahayi ya kai manzon Allah haka wanda suka wuce kafin ka su ma an musu wahayi la in ashrakta wallahi kai manzon Allah idan har kai shirka la yahbatanna amaluka aikin ka zai lalace wannan ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro Allah ya tabbata manzon Allah ba zai shirka ba amma in an ga yawa manzon Allah wannan to waye rage kuma waye rage da zai yi shirka yace shi zai yi shirka kuma yana da wani waliyin sa da zai zo ya sa shi a aljihu ya sa shi a aljanna ko wani abu ko yana da su dan jikan albarkacin masu albarka ne su duk abin da suka yi in sun je lahira ba matsala manzon Allah kace in kai shirka aikin ka zai lalace kai ka zo ka ce zaka hada addinin kristanci da musulunci da kaza duka ka ce da cross a wuyanka to kana rike da qur'ani kana rike da kwalbar giya wai dan hakika ne wannan shi dan hakika ne da haka shi komai ma daidai ne a wajensa sai sha giya sannan ga budurwa nan yana rungume da ita mana wanda yake zina da ita sannan ya dora qur'ani aka sannan da cross ta kirista a wuyarsa sannan ga hoton shehi a gabansa mana duk ya hada addinin gaba daya kuma gani yake kuma wannan wai shi dan hakika ne shine yake kan daidai gani yake shi Allah ya ce manzo Allah in yayi wannan yayi shirka aikin sa ya lalace to wane ne zai zo yayi kuma yace shi zai tsira kaga ba zai yi ba da haka anan malin sai yace Allah ya halice mu fallahu khalaqana wa razaqana mas'ala ta farko yace Allah ya halice mu ya arzukta mu walam yatrukna hamla walam yatrukna hamalan bai bar mu sake ba bal amarna bi tauhidi an gane ko ya umurce mu bai bar mu sake ba ya umurce mu da tauhidi ya umurce mu da yi masa da'a ya umurce mu da mu bar sabawa umarninsa da na manzansa shi yasa a gaba yace bal arsala ilaina rasula Allah bai bar mu haka a sake ba da ya halice mu bai bar mu kamar awaki ba in an bar mu ba manzo mun zama mu da awaki ba bambanci me bambancin ka da akuya bambancin ka da akuya kai kana da doka ita kuma ba ta da doka kana da halal kana da haram ita kuma ba ta da shi daka Allah ya aiko mana manzo sallallahu alaihi wasallam mai suna ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da duk abin da muka ambata a baya manzo Allah ya zo mana da shi, sannan Allah ya saukar mana da alqur'ani domin mu tsayu akan shiriyar sa subhanahu wataala, mu yi aiki da abin da yake cikin alqur'ani na umurni mu aikata, na hani mu hanu, sannan mu bi ta kan hannun manzon Allah. Duk abin da zamu aikata da ibada na ibada sai ya biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, banda bid'a, banda kirkira, sai abin da manzon Allah ya zo maka da shi, domin shine cikamakin annabawa da manzanni baki daya, ya zo dan ya koyar da mu addinin mu, shi yasa aka aiko shi, kun bai bar duniya ba sai da ya koyar da addini, duk abin da muke bukata da zamu bauta wa Allah mu shiga aljanna, manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya koya mana. Rantsuwayi a hadisi yace na rantse da wanda nake hannunsa ban bar wata hanya da za ta kai ku aljanna ba, ta raba ku da wuta sai da na nuna muku ita, yace kuma ban bar wata hanya da za ta kai ku wuta ba, ta hana ku shiga aljanna sai da na nuna muku. Ba abinda manzo Allah ya rage balantana kace zaka je wajen wani ya baka wata hanya da zaka shiga aljanna, manzo Allah bai bar komai ba. Shi yasa ya toshe kofa yace duk wanda ya kirkiri wani abu ya shigo da shi cikin wannan addinin wanda ba ni nazo da shi ba, to an mayar masa da shi ba a bukata, daka duk wanda zai zo da bid'a ko mai kyanta to wannan ba za ta taba zama addini ba. Imam Malik yake cewa malami kun yau mai izin dinan fala yakuna yau mai dinan, duk abin da bai zama addini ba a wancan lokaci a lokacin manzon Allah da sahabbai, to a yau ba zai taba zama addini, yana magana ne a zamanin sa shi Imam Malik, duk abin da bai zama addini ba a lokacin annabi da sahabbai, to a yau yace yau ba zai zama addini, yau ba zai zama addini. To yau abanawa aka kirkiro da sunan addini, salloli nawa ake yi da sunan addini wanda ba ta a Qur'ani ba ta a hadisi, daga an tarki wata salla baka san kanta ba ana yi da sunan addini, a wari wata rana a ce za a yi salla tabo wanda duk in ka bincike littafin duniya babu ita, wai sunan ta baqiya ce da juma'a ta karshen ramadan za a yi salla bayan asar, duk in ka bincike da tahun duniya babu wannan sallah, wannan bid'a ce, manzo Allah bai zo mana da ita ba, yafi musu yafi kowa san mu da alkhairi amma bai zo mana da wannan ba. Abubuwa da yawa suna nan an kirkira, har kida yau an maida shi addini, ayi kida ayi rawa a cashi addini ake da fakakannin mu, in kana kidi da rawa ko aure ba sa baka, kace ai makidi ne wa zai bashi aure, kakannin mu haka in ka zama makidi da rawa ka zama makidi dan music wannan musician ne al'ada, to ba a bashi aure, wa zai ba makidi aure, wa zai ba mawaki aure, amma a yanzu su ne ake alfahari da su, su ne ake cewa taurari, sai a hasko shi ga wani tauraro, mawaki ne tauraro. To wannan manzo Allah yake yi gudu ya ta toshe kofa, ita toshi kofa, kar ku kirkiro bid'a, kar ku kirkiro, kar ku kirkiro, wannan yake wa gudu, kar a bar addinin a zo da wani abu daban a ce shine addini. To yanzu wannan kada kadan da ake yi da sunan bege da fadar bege da wacece wacece, in ka zo ka ce ba daidai bane sai ka zama abokin fada da mutane, sai ka ce ka zama abokin fadan mutane, ka ce dan mi kace wannan ba daidai bane, kida ne fa, a zo ana kida da piano da music da kayan bushe bushe bushe-bushe na shaidan, kuma wai sunan su addini, bauta Allah ake da su a samu lada, wannan duk suna daga cikin bid'o'i wanda manzo Allah ya hana, daka duk wani abu da zaka yi da sunan addini sai ya biyo ta hannun manzo Allah, shine cikamakin annabawa, shi aka aiko dan ya koya mana addini, shine cikamakin annabawa jagoran su mafi falalan su, shi yasa nan malam yake bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala aljanna, duk wanda yayi ma wannan manzon biyayya to zai shiga aljanna, waman asahu dakhala an-nar, duk wanda ya saba masa zai shiga wuta. Annabi yace duk al'ummata kowa zai shiga aljanna sai wanda yace ba ya so, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, duk al'ummata kowa dan aljanna ne sai wanda yace a ni ba ni so. Sahabbai suka ce waman ya aba ya rasulullah, wa zai ce bai san aljanna ya manzo Allah, yace akwai shi, man ata'ani dakhala aljanna waman asani faqad aba, duk wanda ya mun da'a to shine dan aljanna, wanda ya saba mun to shine yake yace bai so, yace bai so, da haka faman ata'ahu dakhala aljanna waman asahu dakhala an-nar, duk wanda ya masa da'a ya shiga aljanna, wanda kuma ya saba masa ya shiga wuta, ya shiga wuta. Daka duk wanda ya wa annabi da'a ya tsayo akan addinin sa dan aljanna, wanda ya saba masa yayi ayaga da manzon Allah ta wannan wuta ne. Kamar da Allah ta'ala ya faɗa malaiku wa dalilu dalilun mun faɗin haka qauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, lalle mu mun aiko muku da wani manzo mai shaida akan ku, mana mai shaida akan aikin. Idan ka zo ran alkiyama duk wani aikin da ka aikata sai manzo Allah ya yi shaida. Manzo Allah kai ka zo mushi da wannan aikin, za a zo sallarka sai a kawo sallanka a aji. Ina manzo Allah gashi shine mai shaida, ka duba mana sallar alajwani. Ya duba ya duba wannan sallar alajwani yayi a duniya, haka kai sallah? Manzo Allah ya duba ya duba ce eh haka nayi sallah. To sallanka ta tsira, ina azumin sa? Haka kai? Eh haka nayi azumin ka ya tsira. Ina zakkar sa? Manzo Allah haka kai zakka? Eh haka nayi zakkar sa ta tsira. Ina hajjin sa? Ina zaman auren sa da iyalin sa? Haka kai? Eh haka nayi ya tsira. Sadakar ka, zikirin ka, addu'ar ka, manzo Allah ne zai maka shaida. Idan ka zo kai zikiri ba irin na manzo Allah, manzo Allah ya duba yaga kana taharraka kana cashewa kana tai kana tai kana Allah 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 da tarbiya wuya, ya kalle ka to ba ni na koya mushi wannan zikirin. Sai ce to wannan zikirin naka ba lada, ba manzo Allah ya koya maka ba, ba shi ya koya maka ba wannan, naka ba lada. A janyo sallarka, haka kai sallah sai yaga kana ta jehuta kamar an koro ka, ya fadi tashi ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum. Manzo Allah ya duba ce ba haka ne sallah ba, sallanka ta baci, ba irin ta manzo Allah bace to ba da bukata. Azumin ka ba irin na manzo Allah bane ba da bukata. Zakkar ka ba irin ta manzo Allah bace ba da bukata. Suturan ka ba irin ta manzo Allah bace ba da bukata, mana baka yi ta bisa yanda manzo Allah ya koyar. Kana sutura kana jan kasa, duk wani abu da kai suna da suna ibada, da sutura baya cikin babin ibada, yana cikin babi na al'ada. Amma shi ma akwai ladabin da shari'a ta ce a kiyaye, a cikin ka kiyaye wannan ladabin zaka samu lada. In ka dage suturan ka bata jan kasa, ka barta daidai idan sawu bata jan kasa, zaka samu lada. In ka barta tana jan kasa kamar namijin tantabara, baka da lada, zunubi zaka samu, kuma sifa ce ta yan wuta, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan ya kamata mu san shi, mu kiyaye shi, shine addini, shine musulunci, mu sa shi cikin aiki. Shi yasa shahidan alaikum, mazala shi zai yi muku shaida duk aikin ku, ya duba ya gani in irin nashi ne ya muku shaida, in ba irin nashi bane ayi watsi da aikin ka. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kamar yadda muka aika wani manzo zuwa ga fir'auna shine wa annabi Musa. Fa asa fir'auna rasula, fir'auna sai ya sabawa manzon sa, ya sabawa annabi Musa. Fa akhadnahu akhzan wabila, sai muka kama shi kamu mai karfi, aka kama fir'auna kamun mai tsanani a duniya ta hanyar nitsar da shi a cikin ruwa, kuma a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa shi cikin matsananciyar azaba wanda ita ce wuta. In fir'auna ya sabawa annabi Musa ga makomar sa a duniya, ya halaka, aka nitsar da shi a ruwa, a lahira aka je aka jefa shi a jahannama. To kai da ka sabawa fiyayyen halitta ba, annabi Muhammadu shi fa Musa ya sabawa. Musa bai kai manzo Allah daraja ba, amma kuma kalli irin bala'in da ya fuskanta. To ina ga wanda ya sabawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da kake tsamanin makomar sa. Daka wannan shine dalilin mal, duk wanda ya yi manzo Allah dan aljanna, wanda ya saba masa kuma dan wuta ne. Wannan shine mas'ala ta farko. Athaniya, mas'ala ta biyu cikin uku, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, Allah baya yarda an yushraka ma'ahu ahadun, an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, Allah baya yarda a hada shi da wani ko wane ne a cikin bautar sa. Allah bai yarda in zaka bauta masa ka hada shi da wani. Idan ka bautawa Allah ka hada shi da wani, Allah sai ya barka da wanda ka bauta masa, da wanda kai dan shi din. A hadisi kudusi cewa ni ne mafi wadatuwar abokan tarayya da ake hada ni da su, duk wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani a ciki zan bar shi da shi da shi da shirkan sa. Allah baya karban aikin wanda zai yi aiki ya hada da wani. To yana daga cikin hada Allah da wani a cikin aiki kai dan ayaba, ka zo zaka yi sadaka da so kike a gani ayabe ka cewa ne yayi abin kirki, duk wani aikin alkhairin da zaka kai so kake a gani a yaba ba so kake kai Allah ya baka lada baka shiga aljanna ba wannan ita ce manufar ka ba so kake kai dan a gani a ce wani yayi bajinta wannan ma yana lalata maka aiki domin riya in ta shiga aiki tana lalata aiki in ma wa'azi kake ko karatu kana yi dan aji a yaba a ce wani ya iya kuma baka da lada saboda baka yi dan Allah shi kadai ba ikhlasi shine kai aikin dan Allah in yaban yazo to ba dai shi kai ba da haka yaban ba zai cuta maka ba dan an yabe ka kai abin kirki aka yabe ka in dai ba dan shi kai ba yaban ba zai cuta maka amma matsalar kai dan ayaba daman niyyar ka kai ne dan a ce wani ya iya to wannan shike lalatawa mutum aiki to Allah ba ya da a hada shi da kowa a cikin aikin sa la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ko da ko mala'ika ne makusanci kamar mala'ika jibril Allah bai da a bauta masa ba ko da ko annabi ne manzo kamar annabi ibrahim ko annabi musa ko isa ko manzo sallallahu alaihi wasallam Allah bai da a bauta musu wadalilu dalilun wannan kuma qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahad guraben sajada na Allah ne guraben da kake dora goshi kai sallah da gudda tafuka hannu da guyoyi da goshi da kafafuwa kai sajada wannan na Allah ne Allah kadai ake faduwa ƙasa dan a girmama shi da wannan da haka falata da umma Allah ya hada Allah ce kada ku hada wani tare da Allah a wajen bauta a wajen kira kada ka kira wani tare da Allah to wannan ita ce hujjar da take nuna Allah bai da a hada shi da kowa ba dan tayi falata da umma Allah ya hada kowa ne ina fata an gane da haka wannan mas'ala ta biyu kamar tana tabbatar da mas'alan farko ne kasancewa Allah baya yarda a hada shi da wani a cikin aiki idan an hada shi to baya da bukata kamar yadda Allah shine mahalicci shi kadai shine mai arzutawa shi kadai shine mai rayawa shi kadai shine mai kashewa shine wanda ya halicci kowa da kowa duk wata ni'ima da muke ciki shi kadai yayi mana ita ba wanda ya kama masa to shi kadai cancanta a bauta masa baya yarda a hada shi da wani dan wannan da zaka hada shi da shi bai kama masa wajen gina sama ba bai kama masa wajen gina kasar nan ba bai kama masa wajen halittar rana ba ba wanda ya kama wa Allah wajen wa'annan ayyuka Allah shi kadai yake kayan sa to kuma shi kadai yake cancanta a bauta masa ko da mala'ika ne ko da annabi ne Allah bai yarda a bauta masa domin ibada haƙƙin Allah ne shi kadai wanda yake qadara rabbuka an la ta'budu illa iyya haƙƙin Allah ne shi kadai wanda yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kace kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon domin shirka da Allah shine mafi girman zunubi yi wa Allah shirka shine zunubi mafi girma wanda babu zunubin da yake shi girma zaka an samu ayoyi da yawa da suka zo suna umurni da ikhlasi a cikin ibada tsarfike Allah da bauta shi kadai suna hana bautar wani Allah to sai ka hada wa'annan al'amura guda biyu a lokaci guda ka hada su ka yi imani da Allah cewa shine mahalicci shine mai arzuktawa shine mai kashewa shine mai rayawa wannan bangaren rububiyya ne sannan ka yi imani cewa Allah shine wanda ya cancanci bauta shi kadai shi ya cancanci a yi yanka dan shi a yanka dabba dan neman kusancinsa shi kadai ya cancanci a yi sallah dan shi a yi azumi dan shi da sauran ibadodi shi kadai ya cancanci wannan kamar yadda yake wa ilahukum ilahu wahid wannan shi yake cewa uluhiyya abin bautanku abin bauta guda ɗaya ne a wani gurin yake falatadu ma allahi ahada kada ku kira wani tare da Allah da wannan malai ya kawo wannan ayar a matsayin shine shahid a matsayin hujja sai mas'ala ta uku daga cikin mas'aloli guda uku da malai yace as-salisa mas'ala ta uku anna man ata'a ar-rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu mawalatu man hadda Allah wa rasul man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib mas'ala ta uku yace anna man ata'a ar-rasula duk wanda yayi manzon Allah da'a da kiyaye wannan ka'ida ko wannan mas'ala duk wanda yayi manzon Allah biyayya wa wahada Allah ya kuma kadaita Allah da bauta la yajuzu lahu mawalat yajuzu lahu mawalatu man hadda Allah baya halatta gare shi yayi jibintacce ne ya da makiyin Allah wanda yake Allah wa rasulahu yake manzon Allah walau kana aqrab qarib ko da ku shi yafi kowa kusanci da shi ko da ku dan uwansa ne na jini inda yake Allah yake manzon Allah to ya zama dole kai ma ka ki shi baya halatta kai soyayya da shi wad dalilu dalili kuma qauluhu ta'ala فدن الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هنا آية كشان سورة المجادلة آية 22 الله يجب ذاك تقسام قوما متانندا يؤمنون بالله سكي إيماني دا الله واليوم الآخر كما سكي إيماني دران اللاهرة يوادون من حاد الله كما كسام سنة سويية سنة كوناد كونتيا دا سويية دا وانديك ألا دا منزنسا كسام هنا سويية دا وانديك ألا دا منزنسا كافر انديك ألا دا منزنسا ولو كانوا آباء كودا كو إيا ينسني دا سكا هيفيسو bazasu so su ba akan wannan abin da suke yi na kin Allah da manzon sa ko da ku iyayen su mahaifinka zaka iya san shi so na dabi'a ko da kafiri ne zaka iya san shi so na dabi'a akwai dabi'a ta jini kaji kana san mahaifinka kaji kana san mahaifiyarka kana san danka wannan wata dabi'a ce jibilla ce da Allah ya tsara da to in kaji kana san shi ala muqtadan jibilla at-tabi'a wannan ba za a kama ka da laifin wannan ba amma kaje kana son shi saboda shi kafiri ne eh ayran nan ma ina jin shi wallahi baba ya burge sai ne jiya kunduma musu a shari'a mana abu ya kunduma wa manzon Allah kana jin dadi ya zagi manzon Allah kana jin dadi ya zagi Allah kana jin dadi yana shirka yana buri kana jin dadi kana ganin ai babanka ai yayi bajinta har ma kaji mutum yana cewa mu ba za mu bari abinda iyayenmu da kakanninmu suka gada ba za mu bar gadan mu ya wuce ba ai yanzu abinda ake tuciya da shi musamman a kasar mu ta Niger gado sai kaji mutum ya ce shi mahaifinsa buri yayi ni kuma ne sai na gada a wajen mahaifina wannan bokancin da kaga muna yi babana ya gada ga kakana ni ma nazo na gada bokanci ko buri shi tuciya yake da wannan alfahari yake da wannan shi dan gado idan ka samu babanka akan shirka sai ka bi shi akan wannan shirkar ba gata kai masa ba cin mutuncin sa kai domin idan kai wannan shirkar duk zunubin da ka dauka sai ya samu ka mishi ina ba za ka fahimta duk zunubin da ka dauka sai an rubuta maka babanka in an rubuta maka zunubi 100 shi ma babanka 100 za a rubuta mishi ka bi shan shi ya koya maka ka bi shan shi yayi ka gada idan kuma ka ki iyakaci a ce yana raye ran shi ya baci bacin ran sa ba zai cutar da kai da komai ba gata kai masa a wannan lokacin saboda ba za a rubuta masa zunubin ka ba sai dai ya tafi da nashi ina ba ta fahimta amma ba za a rubuta masa naka ba muka yi ta roƙo Allah ya shiryar da shi ya gane to haka ake yi amma ba za ka ce kai wai al'adun nan namu da muka tashi karmi wasa da su mu rike al'ada in mai kyau ce ba laifi ka samu babanka makeri ne ka ga da kira al'ada ce mai kyau ka samu babanka wanzami ne ka ga da wanzanci al'ada ce mai kyau ka tashi ka samu babanka mahauci ne yana sana'ar fawa ka ga da wannan sana'ar sana'a ce mai kyau sana'a ce mai kyau ta neman abinci ta neman rufin asiri ka tashi ka samu babanka manomi ne ka kama harkar noma ko makiyayi ne ka kara harkar kiwo wannan sana'o'i ne masu kyau wannan in kai alfahari da wannan ya kai daidai kai alfahari da ka tashi babanka ya koya maka sana'ar kiwo ko noma ko gina ya koya maka kai magini ne saboda babanka aikin sa ne ka gada amma babanka boka ne sai ka ce ka gada bokanci kuma kana alfahari da wannan cin mutuncin babanka kake zunubi kuma kake kara masa ina fata na fahimta idan baban mutum ya sa shi saban Allah sai yayi to ya cutar da baban shi saboda zunubin da zaka dauka sai an rubuta masa ka mishi amma idan ka bashi hakuri ka lallashe shi ba kai ba to ka ruha masa sutura ka kare shi daga shiga azaba to wanne ne kai wanne ne taimako cikin biyu kai abin da yake so wanda zai janyo masa zunubi ko ka kin abin da yake so wanda zai sa zai hana ka yaba masa zunubi wanne yafi sauki in kana son babanka sai kai abin da zai kare shi daga azaba to wannan shi ne abin da muka kasa gani sai mutum ya ce shi tunda baban shi yayi shi ma yi zai ko ma menene shine na malaiku walau kanu aba'a ko da ku iyayensu ne inji Allah fadar Allah ce ma ko da ku iyayensu ne in dai makiya Allah ne to kar su kaunace su so irin na wannan abin da suke da kafirci sai dai so na dabi'a au abna'ahum ko iyayensu au ikhwanahum ko danginsu au ashirat au ikhwanahum dangi na jini uwa dai uba dai ko uba dai ko uwa daya au ashiratahum ko sauran dangi ulaika kataba fi qulubihim al-imana dukkan wanda bai yarda yayi soyayya da kafiri ko da ko dan uwansa ne na jini to wa'annan su ne wanda Allah ya rubuta imani a cikin zuciyarsu Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu wa ayyadahum bi ruhi minhu ya kuma karfafe su da wani ruhi daga gare shi wannan ayar ta sauka ne akan wani sahabi ana kiransa Abu Ubaida ibn al-Jarrah a filin yaki shi Abu Ubaida ya musulunta babansa al-Jarrah bai musulunta ba an zo yaki sai ga Jarrah din yana tunkaran wajen manzon Allah da takobi sai yaje sha gaban sa yace masa wula ba za ka je wajen manzon Allah suka kara sai kashe baban nashi shi yana musulmi baban yana kafiri a filin yaki ya kashe baban sa sai Allah ya sauke da wannan ayar yana yaban sa ulaika kataba fi qulubihimul iman wa'annan su ne wanda Allah ya wajabta imani ya tabbatar da imani a cikin zakatansu san manzan Allah yana gaba da san kowa san manzan Allah sun fi san manzan Allah fiye da iyayensu fiye da kansu ma to wannan kaga imani ya tabbata kenan dama annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma dayanku ba zai yi imani ba sai ya fi sona fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da mutanen duniya baki daya yace wa sayyidina Umar ba za ka zama mai imani ba sai ka fi so na fiye da kanka sayyidina Umar yace yanzu na fi son ka fiye da ni yace al'ana ya Umar yanzu ka zama cikakken mumini tunda ka fi so na fiye da kanka wannan shine imani inda a taɓa manzon Allah to a shirye kake ka bada rayuwarka sai in kai ka mutu sannan a taɓa shi to wannan shine imani daka Allah ya ce wa'annan su ne wanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zakatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ruhi malamai ma suka ce malaika jibril wanda yake saita su akan hanya madaidaici wasu suka ce malaikan na musamman da Allah ya kayyade musu yana saita su zuwa ga abubuwa da alkhairi wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ya shigar da su koramu wato gidajen aljanna wanda koramu suna gudana karkashin benayen aljannan da itatuwa Allah ya sa muna ciki radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi ko shugaban kasar Niger aka ce ya yarda da kai ai ka more balantana a ce Allah ya yarda da kai ulaika hizbullahi Allah ya ce wa'annan su ne ɗan kungiyar Allah duk wanda yake Allah ba su ba shi duk wanda yake manzon Allah ba su ba shi wannan su ne ɗan kungiyar Allah ala ku saurara ku ji inna hizbullahi humul muflihun ɗan kungiyar Allah su ne wanda za su rabauta su ne masu babban rabo kaga wannan mas'ala ita ma mas'ala ce mai girma mai muhimmanci tana daga cikin mafiya muhim wato mafi abubuwa da suka wajaba akan musulmi to wannan mas'alan tana ɗaya daga cikin mafiya girman abubuwa da suka wajaba akan kowane musulmi shine soyayya da musulmi kiyayya da kafiri baya halatta ga musulmin kirki yayi mawalati yayi jibantacce ne da mushrikai ko yososu da kafirai ko yososu duk wanda yayi wa Allah da'a da manzansa ya kadaita Allah da bauta to ya zama dole yayi adawa da kafiri yake yarsu baya halatta gare su yayi jibintacce ne da su kuma da Allah ta'ala ya kawo ya fada mana wannan ayar la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir zuwa garshi ya kai manzan Allah ba za ka taba samun muminin gaskiya ba yana soyayya da wanda suka ki Allah suka ki manzan Allah koda ko iyayensu ne koda ko danginsu ne a can wata aya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya yace ya ku masu imani kada ku riƙe yahudu da nasara a matsayin masoyan kada ku riƙe su masoya ko kun riƙe su masoya su ba za su riƙe ku masoya ba ha antum ha ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum ku kuke son su amma ba sa son ku inji Allah ba zai taba son ka ba walan tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su taba yadda da kai ba sai ka bi addinin su da haka dan kaga suna maka dariya da wani dariyar hakuri ce amma abinda yake cikin zakatansu na kiyayya da kai akbar yafi abinda yafi abin da suka bayyana girma da haka Allah ta'ala ce kar ku rike su masoya baduhum awliya u ba'd sashin su masoya sashin su masoya sashi haka kafirai suke hada kai suke idan su yaki musulmi yasa Allah ya ce ku musulmi in baku hada kanku ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina ce za ta barki a ban kasa da banna mai yawa in baku hada kai ba su kafirai hada kai suke dan su yake ku to ku in baku hada kanku ba to fitina ce mai girma za ta barki yasa Allah ya ce ba'duhum awliya'u ba sashin su masu ya sashi ubay tawallahum minkum duk wanda yaji binci labarin su daga cikin ku yaso su ya taimake su fa innahu minhum to ya zama dan cikin su ya zama su inna ma la yahdi al-qawmal zalimin Allah baya shirye da mutane lalle Allah baya shirye da mutane az-zalimin wana suratul maida aya ta 51 a wata aya yace kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu kyakkyawa abin koyi ya kasance a gare ku a tattare da annabi ibrahim da wanda suke tare da shi iz qalu liqaumihim ya'id da suka ce wa mutanen su inna bura'u minkum mu mun yi barambaram da ku wai ma ta abuduna min dunillahi da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda kiyayya da adawa ta barke tsakanin mu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi kadai sannan mu daina mu janye kiyayya annabi ibrahim yake ga yawa babansa da danginsa haka shi yasa ya zama jagoran masu tauhidi dole musulmin kirki yayi adawa da makiya Allah yayi soyayya da masoya Allah sune mu'minai kada ka zama maki kai kiyayyar ka da musulmi ne amma da an kawo a ambaci kafirai ka ji kana son su wannan munafirci ne haka ake so mu'mini ya kasance ya so waliyan Allah yayi taimakakeniya da su yayi jibintacce ne ya taimake su taimake shi ya ki kafirai yayi adawa da su koda ko ya kira su zuwa ga Allah koda ko ya tabbatar da su sun zama ɗan kasarsa suna biyan jizya kamar shugaban kasa kenan wanda kasarsa akwai kafirai wanda ba musulmi ba amma koda hakan ta faru wannan kiyayyar dai za ta kasance a cikin zuciya domin manzon Allah ya karbi jizya daga Yahudawa ya karbi jizya daga Nasara da Majusawa ya karbi jizya wannan jizyar da manzon Allah ya karba dan yayi amfani da ita ne ya taimaki musulmi ya taimaki musulunci ba wai dan yana son su ba dan haka ana karban jizya daga waɗannan mutane in an karbi jizya daga gare su Yahudu da Nasara da Majusawa to ba za a yake su sai a bar su akan addinin su idan suka ce ba za su bayar da jizya ba to wannan kuma sai a yake su wannan wasu malamai suka ce yake banta ga ahlul kitabi Yahudu da Nasara da kuma Majusawa amma sauran kafirai kamar ɗan bautar gunki su Majusa ɗan bautar wuta ne to ɗan bautar gunki da ashiyuyin ɗan kafirin na yanzu waɗanda suke cewa ba Allah gaba ɗaya to su wannan ba maganan cewa a karbi jizya ya karsu kawai za a yi in akwai iko ya akwai ikon ya karsu Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu lillah wa yakunu dinu lillah ce ka yake su har sai ya rage ba wani sauran fitina ba za a fitini musulmi akan addininsa ba addini ya kasance Allah kadai ake bautawa haka Allah ta'ala yace wa yakunu dinu kulluhu lillah ya Allah ta'ala yace kuma infiru khifafan wa sitalan وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون كفتا da karfinku kufita da masu nauyi da marasa nauyi masu karfi da masu abun nan daga cikin kifafan wasiqala wajahidu biamwalikum wi jihadi da dukiyoyinku anfusukum da rayukum fi sabilillah dan daukaka addinin Allah zalikum khairul lakum wannan shi yafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani aga nan ma Allah ta'ala yake cewa ayaki wanda suke makiya Allah kafirai wani guri yace fa idan sadaqal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wakhuduhum wahsuruhum waqulu lahum kullu marsadin fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim yace idan watanni masu alfarma suka wuce to ku yaki mushrike duk inda kuka same su ku kama su ku tsare su ku zaune musu duk wata mafaka duk wata madakata idan suka tuba suka tsayar da sallah suka bayar da zakka to ku saki hajjar su lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai to kaga ashe suka ce malamai suka ce ahlul kitabi yahudu da nasara da majusawa su aka ce a karbi jizya a hannun su sai a bar su akan addinin su idan suka ki yarda su bayar da jizya sai a yake su sauran kafirai wanda ba su ba su kawai ba maganar jizya in akwai karfin a yake su kawai a je a yake su wannan kuma yakin an san yana da dokokinsa yana da sharuɗansa sai sun cika kafin a je a yi shi shi yasa yake cewa ma al-qudra tare da iko nake ta cewa ta in akwai iko dace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai sai abinda take iyawa yace kuma fattaqullaha mastata'tum ku bi dokar Allah gurgudan abinda kuke iyawa. Kuma saboda manzon Allah bai yaki mushrikai ba har sai da yayi karfi, yana tare da su wajen shekara 13 suna azabtar da shi, suna cin mutuncinsa da shi da sahabbansa, amma lokacin ba ya da karfin da zai yake su. Yayi ta hakuri sai da aka yi hijira aka dawo Madina aka yi karfi sannan aka yake su. Sai sa Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihim imanan wa ayyadahum bi ruhin minhu, wannan sune Allah ya karfafe su da wani ruhi daga gare su. To dukkan wanda ya kasance yayi imani da Allah, ya kadaita Allah, yayi da'a ga manzon Allah, to soyayyar mu'minai dole ne gare shi. Yaje yana son ƴan uwansa mu'minai, ya kuma je yana kin kafirai a zuciyarsa, baya kaunar su, ko da mu'amala ta hada su da su za a yi mu'amala ne kamar da musulunci ya tsara, amma so na zuciya wannan babu shi tsakanin musulmi da kafiri. Dan ko kai ka so shi to shi ba zai so ka ba, kai ko ka so shi aikin banza kai shi ba yanda za a yi so, ba yanda za a yi kafiri ya so musulmi, babu shi, babu hanya da za a bi ya so kafiri ya so musulmi, sai dai kai musulmi ka so shi in ka zama lalatacce, amma kafiri ko gurbataccen kafiri ne ba zai fesa musulmi. Dama wannan ka'ida ce ta mabannaci, baya son ka sai in ka yarda da bannarsa, sai in kana tare da shi akan bannarsa, to shi kai kai gangancin son sa, wannan soyayyar nashi shi zai janyo abubuwan da yake yi ma na kafircin ka yarda da su, ko ka muwafaka masa, ko ka aral akalla ka ce shi ma a bar shi, dan me ma za a ce masa kafiri, dan yanzu a cikin musulmi akwai masu cewa dan me ma za a ce mai Yahudawa da musulmai kafirai, dan me za a ce musu arna, ai su ma addini suke bi, ai su ma wata hanya suke bi, kamar kai ne za ka yi mai, wani ya bi hanyar ta, wani ya bi hanyar zandar, duk a yi mai za mu haɗu, haka suke cewa, daga su ma wata hanya suke bi wadda za ta kai su aljanna, daga ba za a ce musu kafirai ba, sai da a ce musu ahlul kitab, ƙarya suke, kafirai ne. Manzo Allah ya ce babu wanda zai samu labarin an aiko ni ba Yahudi ne ko ba Nasari, sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face sai ya kasance dan wuta ne, kafiri ne. Wannan karatun mun yi shi a cikin karatunmu na Al-Furqan wanda muke ranar Talata wadda ta gabata. Da haka wannan su ne matsaloli guda uku da malam ya bude mana, ya mana shimfiɗa da su kafin mu kai ga usulu salasa. Har yanzu ba mu shiga usulu salasa, har yanzu kuma akwai wata gaba da malam zai kawo ita ma, wadda zai yi wani ƙarin bayani, ita ma wata shimfiɗa ce, wataƙila daga ita sannan sai mu shiga al-usulu salasa, mu shiga al-aslul awwal insha Allah. Da haka lokaci yayi, anan za mu tsaya, da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai. Allah ya ba mu dada kurakurai, Allah ya fi mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.